Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya zamu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishin mu dake birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a jirane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shin hantsin yau Lahadi 8 ga watan Oktoba lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. An ci gaba da barin wuta zuwa dare sa'o'i bayan da mayakan Palestine suka kaddamar da wani gawurtaccen hari na bazata kan Isra'ila jiya Asabar. Mayakan Hamas sun cilla dubban rukoki daga Gaza. Sadan suka tura mayaka suka kashe tare kuma da kama sojojin Isra'ila da fararen hula. Wannan tsararren harin ya shammaci bangaren bayanan sirri na Isra'ila. Akalla sojojin Isra'ila 250 ne aka kashe, sannan sama da 1000 kuma suka samu raunuka bayan da dimbin Palestinawa suka kutsa cikin Isra'ila daga Gaza ta ƙasa da ta sama da kuma ta ruwa. An kama sojojin Isra'ila da fararen hulan da ba a san adadin su ba aka kai Gaza, wanda hakan wani al'amari ne mai sarƙaƙiya ga Isra'ila. Isra'ila ta kaddamar da hare-haren jiragen yaƙi kan Gaza, inda ta kwantar da gine-gine da dama. Jami'an asibitin Palestine sun ce Palestinawa akalla 200 ne aka kashe, sannan sama da 1,600 kuma suka ji raunuka. A halin da ake ciki kuma, shugaban Masar Abdul Fattah El-Sisi ya yi gargaɗi jiya Asabar kan abin da ya kira jerin nau'ukan tashi-tashin hankula da ka iya biyo baya. Ganin yadda Isra'ila ta mayar da martani da munanan hare-haren jiragen sama bayan da Hamas ta kaddamar da wani mummunan hari kan Isra'ila. LCC ya ce ya samu kiran wayar tarho daga shugaban Faransa Emmanuel Macron, kuma sun tattauna kan abin da ya kira kokari na bai daya na hana al'amarin dada yin muni a filin Gaza tsakanin Palestinawa da Isra'ilawa. Dama Masar na da tarihi na zama muhimmiyar mai shiga tsakani wajen sasanta Isra'ila da Palestinawa. Sojojin Turkiya sun kashe mayakan Kurdawa 58 a arewacin Siriya a wasu hare-haren da suka kai da dare a wuraren mayakan, a cewar ma'aikatar tsaron kasar jiya Asabar, yayin da tashin hankali ke dada munana a yankin. Tun bayan wani harin bam da aka kai a birnin Ankara kusan mako guda da ya gabata, wannan satin Turkiya ta ce za ta auna duk wani abu mai nasaba da haramtacciyar kungiyar mayaka ta PKK da kuma kungiyar mayakan Kurdawan Siriya na YPG, bayan da kungiyar PKK ta yi ikirarin kai harin bam din na ranar Lahadi a birnin Ankara, wanda ya raunata 'yan sanda biyu ya kuma kashe mahara biyu. Turkiya dai ta ce daga Siriya maharan suka fito. Ministocin harkokin kaurar jama'a daga kasashen Turai biyar waɗanda suka futa kura da yawan kaurar jama'a daga ƙetaren tekun Bahar Rum, wato Cyprus, Girka, Italiya, Malta da Spain, sun yaba da sabuwar yarjejeniyar kungiyar tarayyar Turai EU kan batun kaurar jama'a, to amma sun ce akwai buƙatar ƙarin kayan aiki. Ministocin na kungiyar Med 5 waɗanda suka haɗu a Tesaloniki na ƙasar Girka shekaran jiya jama'a da kuma jiya Asabar sun yanke shawara mai tsauri kan batun mayar da waɗanda suka ƙetara zuwa ƙasashen su ba bisa ƙa'ida ba zuwa ƙasashen su na asali. Suna masu kafa hujja da cewa muddin Turai ta kasa ɗaukar ƙwararren matakai, to masu tsatsauran ra'ayi za su ɗau nasu matakin. Ministan harkokin kaurar jama'a da mafaka na Girka Dimitris Kiridis, wanda ya karbi bakuncin karo na 6 na taron na Med 5 da kuma mataimakin shugaban EU Margaritis Schinas, sun yaba da yadda aka cimma jituwa kan batun. A ƙarshe, sabon makami mai linzamin nan wanda akan cilla zungurunsa daga rami mai iya isa wata nahiyar daga wata, wanda Rasha ke kerawa na gabda kamaluwa, a cewar ministan tsaron Rasha Sergey Shoigu jiya Asabar bayan da ya gane wa kansa yadda ake kera makami mai linzamin na Sarmat wanda ɗaya ne daga cikin makaman Rasha mafiya shahara. Hada wannan makami da bangaren makamai masu linzami na zamani wanda daga shi ne Rasha za ta kafa rundunar mayakan nukiliya na ƙasa wani abu ne da ake baiwa fifiko don tabbatar da tsaron ƙasar abinda aka ruwaito Shoigu da cewa kenan. Kalaman nasa sun yi daidai da salon babatun karfin nukiliya da Rasha ke dadayi a tankiyarta da yammacin duniya sanadiyar yakin Ukraine. Makami mai linzamin na Sarmat wanda sojojin kawance NATO ke lakabi da Shedan an ce akan iya kaddamar da shi cikin kankanin lokaci wanda dan haka na'urar ganowa ba ta ma samun isasshen lokacin bibiyar tashin makaman. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jiya Asabar Majalisar Dinkin Duniya ta ce wata girgizar ƙasa mai ƙarfi ta auku a yammacin Afghanistan inda ta yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 100 da kuma raunata wasu 500. Girgizar ƙasar mai ƙarfin 6.3 a ma'auni ta fi aukuwa ne a Zindajan, wata gunduma da ke yankin tsakiyar lardin Herat mai makwabtaka da Iran. Sau biyar akalla hucin girgizar ta yi ta jijjiga lardin cikin sa'o'i 5.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Ina wa mai sauraro barka da shigowa zauren VOA. A wannan makon za mu shiga kasar Kamaru a inda zan haɗa ku da abokin aiki na Muhammad Bashir Ladan wanda a yanzu haka yana nan tare da manyan bakinsa. Bashir zai bayyana muku maudu'in mu na yau. Bashir, bismillah.
Masu saurare assalamu alaikum, barkanku da kasancewa tare da ku a wannan shiri namu mai tarin albarka mai taken zauren VOA daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Naku Muhammad Bashir Ladan da zan gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan birnin Yaounde, wato babban birnin Kamaru. Lallai kuwa maudu'in mu na yau zamu tattauna ne akan ci gaban da aka samu ko kuwa da ba a samu ba a fannin demokradiyya a kasar Kamaru. Mun san cewa Kamaru tun 1990 kamar sauran kasashen nahiyar Afirka ta rungumi wato demokradiyya a matsayin yanayi na tsarin mulki na tafiyar da kuma al'amuran kasa. To a yau dai muna tambayoyi ne ga manyan baki da muka samu. Daga cikin su akwai wato Malam Shehu Usman daga Yaounde. Shehu Usman, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mai magana da ku Shehu Usmanu daga babban birnin tarayyan Yaounde na kasar Kamaru.
To she kuma Malam Muntari Hamisu daga wato Baminda, babban birnin arewa maso yammacin Kamaru a yankin Ingilishi a nan kasar Im. Malam Muntari Hamisu, assalamu alaikum, she ka gabatar da kanka ga masu sauraron mu.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ni ne Dr. Muntari Hamisu daga birnin Baminda, Kamaru, dan jami'an SGF, shugaban matasa amma a yanzu organizing secretary na Northwest region gabaki daya.
Muna nan tare da kuma wato Alhaji Muhammadu Jafaru na jam'iyyar RDPC ko kuwa CPDM, shi kuma diga can Bertuwa kenan, babban birnin gabashin kasar Kamaru. Alhaji Muhammadu Jafaru, assalamu alaikum, ko zaka kara mana bayani kan wane ne kai?
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni ne Jafaru, ana ce da ni Muhammadu Jafaru, a conseiller regional a yankin Bertuwa. Nake muku sallama da fatan alheri.
Daga ƙarshe kuma ga CC Bamanga, shi kuma daga birnin Duwala kenan, shi ma daga wato jam'iyyar yan adawa yake na FSMC. CC Bamanga, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa tare da kai. Na ga kuma za mu fara maudu'in namu ne da kai, wato tambaya da muka taho maka da ita dangane da ci gaba ko rashin ci gaba da aka samu a fannin demokradiyya a kasar Kamaru tun 1990 da kasar ta rungumi wato demokradiyya matsayin yanayin tsarin mulki da gudanar da al'amura.
a gaskiya babu wani ci gaban da aka yi a cikin demokradiya a kasashen mu wato na Afrika bakaɗe musamman ma a kasan Cameroon in ka duba babu wani ci gaban da aka yi a demokradiya zan iya ga maka ma mun koma baya ne don me yasa muka koma baya don a daya zaka ga akwai ƴan siyasa dewa da suke na Burkina da aka kama su a banza menene kama su da aka yi wato domin dai suna so su fito titi su bada ra'ayin su aka kama su musamman ma ina tuna da wato ƴan uwana ƴan siyasa da suke nan a MRC da suke nan a partin din wato shugabar mai tafiyar da siyasa kawala partin ta kuma akwai ƴan farin hula ma dewa da suke nan a Burkina na ɗaya kenan na biyu kuma zaka gani akwai ƴan jarida dewa da yau a kasan Cameroon mun san cewa an kama su aka masu duka aka masu wato tsananin abubuwan da bara iya ma fada ji dadi hakan nan domin a ji shi ba ina tuna da Muhammad Wazizi da har yanzu ba binne shi ba ina tuna da Martinez Zogo da har yanzu in ka duba mun san yanda ake tafiyar da sha'anin shi kaga wannan dukkan ai ba ka cewa akwai demokradiya ba to a gaskiya a nawar ra'ayin ni wato ni ina duba cewa mun koma baya ne sosai don yau a kasan Cameroon bayan da zaka yi ka fito ka yi magana gwamnati basu takura maka ba ko kuma basu nemi shigar da kai a waɗansu matsalolin da mu duka muka shina ba to abin tausayi ne a tafiyan da muke yi to abin da nake so kawo kenan na wara'ayi
Sheikh Usman wato mai tsokaci kan harkar siyasa a nahiyar Afrika Sheikh Usman a shirin mu na yau na zauren VOA a wannan sashen Hausa na muryar Amurka muawarar mu ta danganci maganar ci gaban demokradiya a kasar Kamaru wato mun san cewa tun 1990 Kamaru ta dau ta rungumi wato tsarin mulki irin na demokradiya to a matsayin ka mai tsokaci wani duba kake wa ci gaba da aka samu har ila yau
to a gaskiya Alhaji Bashir Adam in ana duba ne ta fuskan demokradiya da kuma ci gaban da aka samu to an samu dai tofa albarkacin baki a kasar Kamaru a matsayin ci gaban demokradiya shine kawai aka samu a matsayin demokradiya ba amma wani ci gaba hakan nan a karan kan kasa me kasa ta amfana wani irin ci gaba kasa ta samu to in a matsayin tattalin arziki ne kaga a yanayin da da muke lokacin da bamu a cikin demokradiya yanzu da demokradiya ta zo inda kowa zai samu wato zai shawo mun demokradiya sai ya zama abin ya zama wasu tsirawu ne suka ware suke amfana da wannan baiwan demokradiya to kaga babban abin da dai zamu gode wa Allah shine kashe-kashen rayukan da wasu kasashen suke fama da shi duk da irin tattalin arzikin da Allah ya mallaka musu mu bamu da shi a wannan kasan da dai akwai wasu bangarorin da ƴan tsaware da suke ta kai hare-hare suka dagula al'amuran kasan da kuma rikicin da ake samu a arewa na Boko Haram amma ka fuskan demokradiya lokacin da tsohon marigayi shugaban kasa Ahmadu Ayijo ya bar karagar mulki kamfanonuwan da kasashen kamar suke da shi na kayan kai sun kai guda 700 muna da jiragen sama akalla guda 7 muna da jirgin ruwa guda 1 muna da abubuwa na more rayuwa bila adadin amma a yanzu komai wanda Kamaru za ta dauka nata na karan kanta na taka rawar gani babu hasali kuma duk wasu ayyukan da aka dauko na mafudan kuɗi ba za ba a cin magace to a muddin gaskiya a fuskan demokradiya dai ba wani ci gaban da aka samu a kasar Kamaru indai magana ce ta gaskiya
to Malam Shehu wato idan na saurare ka shin kana nufin cewa zuwan demokradiya ne ya kawo ya sa wato yawancin sungulla a kayan alatu da kamar suke da shi ta lalace ne ko ya kamar da kalisafa a kamfanin jirgin sama a jirgin ruwa da shauransu shin zuwan demokradiya ne ya kawo haka kai ba watakila an samu wani dan ci gaba musamman abin da ya shafi wato sungulla irin na zabe an san cewa a kasar Kamaru ba akalla dai daga 1990 zuwa yanzu dai an yi gudanar da zabe kamar na shugaban kasa kamar so shida hakan nan zuwa bakwai akwai zaben ƴan majalisa da aka yi su ma gagara kirga haka kuma kansiloli duk babu irin wanda ba yi ba wannan duk baya nuna alamun ci gaban demokradiya
Alhaji Bashir ai wannan demokradiyyar tamu ta kasar Kamaru demokradiyya ce kawai take da take da suna amma ba wata demokradiyya a ciki wannan kuma zabubukan da aka gudanar a 1991 dai a lokacin aka yi zabe aka yi yunkurin tada rigingimu marigayi John Fundi mafi wasu alkalman masu asashe sun nuna cewa shi ya lashe wannan zabin amma gudun sanzoma yace shi bai zai yaki koko bai zai tada kayan baya ba aka samu zaman lafiya shi wannan shugaban namu ya zarce to tun daga wannan lokacin demokradiya she zama kawai kowani dan adawa ya za a yi in ka taso ya za a yi a saye ka a sa ka a ju in ka kisaiwa kuma a buga ma guduma a kulle ka ko a sa ka hijira dole kana ji kana gani zaka bar kasan shi wannan demokradiya shi ya kawo mana wannan sace sace mutum she kwashi ma udan kudi in aka yi magana she ce yana da lauya ai demokradiya ba ta dare da ba ta bada dama ba a she an yi bincike a she an yi kaza a kai wani ma ya iya kwasan kudin ya je yayi tai wa jam'iyyar shugaban kasa hidima kaga wannan ya samu ne kaman wata wani kaman makari dai abinda zai iya kare shi daga tuhuma koko daga kamu to illan demokradiyyan kenan in ka duba yanzu mafi akasarin kasashen da ba su demokradiyyan su suke ci gaba yanzu misali in ka duba kasar China ai ba demokradiyya ake a China ba kowa ya sani a India ma su ma ka san salo irin nasu demokradiyyan kasashen da suke annan Russia ka san irin demokradiyyan su amma sun da suke tsantsan demokradiyyan ita Faransa take ikirarin demokradiyya da ita Amurka ai ana ganin irin cikar da suke samu in abu yayi daidai da ra'ayin su demokradiyya ne in ya saba musu kuma duk yanda za su yi su karya wannan kundin tsarin mulkin demokradiyyan karyawa suke gaskiya demokradiyya kasar Kamaru ita ta kawo mana cikas ita ta kawo mana cikas ba karama babban cikas ma demokradiyya ce ta kawo mana cikas
to bara mu koma sashin Muntari Hamisu kuma a can ba min da malam Muntari Hamisu to ko menene ra'ayinka kan ci gaban demokradiyya nan kasar Kamaru tun 1990
demokradiyya na nawa a nan kasar Kamaru domin an mun lura tun 1990 lokacin da aka jami'u daban-daban da karfin SDF a wannan lokacin an kama ganin cewa kowa yayi sai fadi abin da ya ga dama wanda dai ya gana takawa ana taka doka saboda ayi gyara to amma kasa yau ba dama mutum ya fito yayi zanga-zanga saboda neman haƙƙinsa ko wani biyan bukata sai a kama shi a rufe sa kaga demokradiyya anan yana nawa ta wajen zabe mun duba hukumar zabe shugaban kasa shi ke zabe wanda suke zama a hukumar zabe kuma idan sun hau su ba abin da suke tunawa illa kawai su ga cewa jam'iyyar shugaban kasa ta lashe zabe wato akwai magudi sosai a wajen lokacin zabe akwai dan sanji kam a wajen maganar zabe amma magudin na da yawa har yau in muka duba kuma ta wajen cewa za a samu sauyi a hanyar zabe ne a kasan Kamaru da wahala domin muna ganin yadda zaben yake tafiya wato ainihin demokradiyya yana nawa a kasan Kamaru in muka duba gabanin a haɓe kasashen biyu wato West Cameroon da East Cameroon 1957 zuwa 1959 akwai su KNDP na su NDRA da su Foncha da sauransu kowa na da jam'iyyar shi a lokacin demokradiyya so mahaɓaka kafin sashen English su haɗe da sashen Faransa amma da aka haɗe kuma shi aka take demokradiyya shi kuma 1990 nan da aka sake dawo da demokradiyyan kuma da ba a bar shi ma ana aiwatar da shi
so Alhaji Muhammadu Jafaru duk yanda aka yi dai mai yiwuwa amsar ka zata bambanta da ta shauran in duba da cewa kai kana daga cikin jam'iyyar RDPC ko kuwa CPDM wato jam'iyya mai mulki kenan duba da cewa ko kuke rike da abubuwa a nan menene ra'ayinka kan wannan tambaya ta mu
dangane da batun demokradiyya a cikin kasar Kamaru babu dai abin da zamu ce sai dai mu saki gode ma shugaban kasa Polibia da mataimakan sa dangane da ci gaban tsarin demokradiya a cikin kasar Kamaru. Domin ko shakka babu a cikin Afrika dai Kamaru na daga cikin kasa wanda za ta yi tutiya da ci gaba, wanda kasa ce wanda ta ba mu kowa ya yi yancin addinin sa, ko da wuta kake bauta mawa, matuƙa baka takura ma wani ba, baka da matsala. Wannan ci gaba ne ta bangaren addini wanda aka san. Na biyu kuma ta wajen ƙungiyoyi na siyasa. Yau Kamaru na da ƙungiyoyi na siyasa daban-daban a cikin waɗannan ƙasashen, kuma kowa yana kawo nasa tsari na wannan ƙungiyar nasa. Bayan haka kuma dangane da ci gaba na yau da kullum mu'amala tsakanin ƙasashe da ƙasashe da tsakanin mutane da mutane, Kamaru ta yi rawan gani ta wannan ɓangaren. Saboda haka babu abin da za mu iya cewa wannan ci gaba da muka samu Allah ya daɗa tafiyar da mu akan haka.
So Malam Bamanga, baka ga cewa idan ka ce babu ci gaba a fannin demokradiyya, dole kenan za a duba cewa kuma ƴan adawa ku kanku da naku laifin a ciki ba, kuma ba ku da wani alhaki kan wannan abin da ya faru da kuke gani kaman babu ci gaba.
Da waɗannan bayanai na Muhammad Jafaru za mu dakata a yau, sai makon gobe idan mai kowa mai komi ya kai mu za mu dora. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin, ni ce taku Madina Dauda nake cewa mu huta lafiya.
Kowa dai da Madina, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni, shirin da ke haska titila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari.
Yau shirin ya kawo mu birnin Wagadugu na kasar Burkina Faso, kuma na tare da ni wani bawan Allah za mu tattauna da shi game da abin da ya kawo sa a kasar Burkina Faso. Ranka dade, ko ka faɗi mana sunanka, shekaran da kai ƙaura, to daga ina kake ne kai ƙaura zuwa Burkina Faso?
Na farko dai sunana Alayhi Salihu Abdulsalam Gada ne, mutanen Niger ne, Niger a can wani gari da ake kira Katoria cikin yankin Malwasa. Na zo a Burkina Faso a shekara ta 1988 zuwa na farko kenan. Mun taho muna sai da ƴan kayayyaki, sai da muna koma gida mai wani noma kuma mu dawo a shekara ta 1991.
Kace kuna sayar da sayarwa, wasu abubuwa ne kuke sayar da sayarwa? Sa'an nan me ya ingiza ka ma ka taso daga kasar Niger zuwa nan Burkina Faso?
Na'am, abinda ya isa na taso daga Niger za kuwa nan kasuwanci. Mun zo ne muna saye da saida kayan mata na kwalliya, yan kunne da sauransu, da abin da ake ce ma kayan kwalliya na mata su muke saye muna saidawa. To har dai shekara, lokacin da muna zuwa mai wata biyu uku hudu mu koma ɗan an ƙarki noma kuma dawo, to har ya zama a shekara 1991 lokacin da na kawo iyalina mun kasa muna gaba ɗaya. Zama ya kama madai za a ce anan cikin Burkina Faso, Wagadugu Burkina Faso.
Nisa, tun daga wannan lokaci ka sauya sana'ar da kake, ko dai ita sayar da kayan ado da kwalliya na mata ɗin kake ciki har yanzu?
A halin yanzu mun tsaya huta, yare su da yake biyan wannan hanya da suke yi, habbasa yanzu wannan kayan su suke saidawa.
Ina son ka koro mini, kai dai Bahaushe ne na jamhuriyar Nijar, kuma ka sauya maskuni zuwa nan birnin Wagadugu. Bayan shekara 1991 da ka iso da iyalinka nan, shin kana samun dama kana komawa gida? Don saboda ka ce daga gida kuma akwai tannoma da kuke yi daga wurin, kana komawa ko dai gaba daya da ka iso nan tun wannan lokaci baka sake komawa gida ba?
A gaskiya wancan lokacin muna koma mai noma, lokacin noma ya kama mu zo mu noma mu dawo. To yanzu dai kan gaskiya ba mu koma gida, zama ya kama muna dindindin sai dai wanda Allah ya yi insha Allah
za kana tantuma yan gida ku kuwa
a gida ko da yaushe muna magana da mutanen gida wannan lokacin na na WhatsApp da ya samu kullun ana magana da mutanen gida Allah ba shakka kullun ana magana da mutanen gida
ko shin zaka ka nuna mana zaman ka anan a matsayin ka na malam Bahaushe akwai wasu kalubale da ka fuskanta sa'annan wasu irin matakai ne ka dauka har Allah subhanahu wataala yayi maka wannan wato matsala
hakika kalubale ga da na miji matahi ba za a rasa su ba za a ji dadin tahiya kuma za a rasa rashin dadi ba mun gamu da cikas kala bisa ga harkar matakasuwanci yanzu ma a cikin wannan lokacin da muke ciki muna cikin jaraba saboda kasuwar mu ta sankan yari ta kone kayan mu duka ba da sun kone idan haka nan shi wannan za a ce cikas din da munka gamu da shi kamar yadda ne mu yan Niger ne kaga a can Niger din halin da ake ciki yanzu ana cikin takunkumi nan Burkina da dama takunkumin ba bai inganci ba kamar yadda suke a can Niger amma dai ana shan wahala
ya tsakanin ku Hausawa da suka hada da na jamhuriyar Niger na tarayyar Nigeria na Ghana na Kamaru da dai sauransu ya tsakanin ku da hukumomi yake ku da kuka yi kaura daga kasashen ku zuwa nan Burkina Faso
a zaman mu tsakanin mu da sai an ce muna ma Allah godiya a tsakanin Bahaushen Nigeria da nan Niger da nan Kamaru da nan Ghana zaman lahiya ake babu wani tashin hankali tsakanin mu to game da hukuma kuma kuma hukuma a kasar nan ba mu da matsala da ita ba mu da matsala da hukuma kasar ga in kaggade ba ko an kai shi hukuma to shi yayi
ko kana tunanin shin ka iya komawa jamhuriyar Niger ko ka gaba daya zama din dindin kenan ba za a koma ba
a'a mutum bai ce zai koma gidansu inda aka yanka shi bai shi ba za ka ce haka ba muna nan dai sai da yadda Allah ya damu dan Allah kadar kuma muna koma muna son koma yan Allah ba mu halin koma insha Allah
yanzu iyali nawa ka tara daga nan
iyali na dama dai matata a gida ce gida ni auro ta mun ga zonan muna da yara guda hudu kuma guda namiji biyu mace biyu namiji guda ya aure mace guda ta ya aure sauran yara biyu mace da namiji su ba su aure ba
Keshi makaranta ba wane ne zai duba ni wane ne zai kula da ni na tambayanka baba na tambaya na tambayanka wayo na tambaya cewa da ba ka yi security na tambayan ka baba na tambaya na tambayan ka wayo na tambaya ubana da ya haife ni bai kula da ni ba bai bar ni na ji dadi na da infinity kana nufin cewa da ba ka yi na tambayan ka oh baba na tambaya na tambayan ka wayo na tambaya ubana da ya haife ni bai kula da ni ba bai bar ni na ji dadi ba ubana da yaron zamani damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake kai da haifuwa kuma matan da yayan ba ya duba wa uban yi muku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa uban yi muku dai na wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shaki ya da ta ba ba bai dani nan ba ya sanya ba ba bai nan ne ko da ta ba ba yau ne shaki ya da ta ba
kuma dalla da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da ranar ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin a yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Sulaiman Abo da ya hada shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.